أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايها كبرك مدسادوا أو أن مسلاتي ميتار البركة مسجد الخلفاء الراشدين دنسي قبدا كراتمنا حل المسائل في شرح مختصر الأخدار، ونشين مجلسينا إشرين دأكو أتين كراتمنا لتاهن منا 22 ga watan Zulqa'ida hijira daga garin Makka zuwa Madina 1447, wanda yi daidai da 9 ga watan 5 a kalandar Bature 2026. Idan ba a manta ba, sati da ya gabata mun yi karatu kan wa'ansu mas'aloli wanda malam ya kawo ya buga fasali a ƙarƙashin su, shine mas'ala ta mata wanda ta shahi jini na haila da jini na biki, wanda malam ya kawo mana kuma da abubuwan da suke hanawa idan mutum ko idan mace ta samu kanta a cikin wannan hali. Yau shine ƙarshen karatu wanda malam yayi, wanda yayi rubutu akan shi bangaren abin da ya shahi tsarki. Yau insha Allah malam zai shiga mas'ala ta sallah, zai fara mana bayani akan lokuta na sallah. Shine malam yake cewa faslun fil awqati, wannan fasli ne wanda zai mana bayani akan lokutan sallah. Shi kuma al'amari na sallah, Ubangiji ya riga ya zarta kowace sallah da kai lokacin ta. Mai ka taba tunanin a wannan lokacin da Ubangiji ya farlanta maka ka zo ka yi sallar nan, wai kurma haka ashwaiyyan ne, ba wata hikima a cikin wannan al'amarin. A'a, kowace sallah da kaga an sanya mata lokacin ta, aka ce ga adadin abin da za ka yi, ga yanayin yanda za ka yi, da to da kai hikima a cikin ta. Ya sanya Ubangiji ya bayyana mana a cikin suratul Nisa, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, lalle Allah ta kasance farilla game da mummunai, kuma wani lokaci ne wanda yake kayyadadde, wanda Ubangiji ya sanya maka asali ta kasance salloli guda 50 wanda aka farlantawa al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Ayini so 50 Ubangiji yake bukata mu zo mu durkusa mu kai kukan mu zuwa gare shi, mu nema ya gafarta mana, mu yi baje kodin duk wasu bukatunmu, mu zo mu gana da mu da Ubangijinmu. Kasancewa duk lokacin da bawa zai shiga cikin sallah, to ya tabbatar Ubangiji ne a gaban shi. A lokacin da ake so a samu ihsani a wurin bawa, kyautatawa a wurin bawa, in kai baka ganin Ubangijinka, to a wannan matsaya da kake, Ubangijinka yana kallanka, yana ganinka, ya san me ya sanya ka iso nan, kana yin wannan ibadan ne dan kwadayin abin da yake gun shi, kuma dan tsoron abin da yake gun shi. Shi sanya Ubangiji ya bukata game da al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance a kullum, kowane yini da kowane dare ta zo ta gana da shi tsawon so 50 ayyuki. Sai Allah ya kaddara annabin mu sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake isra'in shi da mi'rajin shi yana zawwa, bayan an farlanta mai salloli guda 50, yazo ya hadu da annabi Musa alaihi salatu wassalam, yake ce mai Ubangijinka ya farlanta wa al'ummarka, yake ce ai Ubangiji na ya farlanta wa al'ummata salloli guda 50 a kowane yini da kowane dare. Yace shawara da nake baka, ka koma ka tayi ka min ka koma zuwa ga Ubangijinka, Ubangijinka ya rike ma al'ummarka, saboda al'ummarka ba za ta iya ba, saboda shi yana da experience wurin mu'amala tare da al'umma. ya koma aka rage ya koma aka rage har ya kai ubangiji ya sanya ta guda biyar ya dawo annabi Musa ya ce a biyar innan tayi yawa ka koma ubangijin ka ya rage ya ce ina jin kumya ubangiji na in koma kuma ya sake rage mani a lokacin da aka bugawa al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salloli guda biyar amma dai a matsayin salloli guda 50 kaga wannan yana ɗaya daga cikin gata wanda ubangiji yayi wa al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to a guda biyar innan ubangiji sai ya sanya maka lokaci kaza zuwa lokaci kaza ko lokaci kaza da lokaci kaza da lokaci kaza ubangijin ka yana buƙatar ka zo ka gana da shi ni ake so shi sai ya aka shar'anta mana kiran sallah mai kiran sallah yake ce maka hayya ala salati hayya ala al-fala ka zo zuwa ga wannan sallah wanda ubangiji ya sanya lokaci da zaran lokacin da ya shiga abinda farkon abinda ake so shine ladani wanda yake ma'amuni wanda yake amintacce wanda al'umma ta amintacce da shi akan ya ringa kiranta daddanta zo ta sallah idan lokaci yayi yayi kiran sallah idan yayi kiran sallah a cikin kiran sallar shi zai ce ku zo zuwa ga sallar da ubangijin ku ya farlanta muku ku zo zuwa ga samun rabo saboda ba wani rabo wanda bawa zai samu a rayuwar shi sama da sallah shi sanya mun karanta a wannan masallaci maza wannan Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi ya kasance da zaran ya nada wani ya kasance hakimi ko gwamna a wani gari sai ya tura mai da wasiƙa yace mai inna ahamma amrukum ilayya as-salat mafi muhimmancin al'amuranku a wurina shine wannan sallah ba wai mi zaku tara mini ba mi za kai da kai da wanda aka wakiltar da kai su kasance su ne su kai ne jagoran su mi za kai mi za hada mi za ma kasa mi za a sallah ita ce mafi muhimmancin al'amarinku a huda saboda duk wanda ya kiyaye sallah to Allah zai saita mai al'amarin rayuwar shi ta nan duniya Allah zai saita mai al'amarin rayuwar shi ta gobe kiyama ubangiji yake bayyana wa na utul ma uhiya ilayka min alkitabi aqimis salata inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un a cikin suratul ankabut ubangiji yake cewa ka karanta musu abinda aka sabkar maka daga wahayi kuma ka umurce su tsayar da sallah domin ita tsayar da sallah nan tana hanawa a aiwatar da alfasha da mugun aiki wallahi duk lokacin da bawa zai kasance mafi abin da ya damu da shi a rayuwar shi shine sallah idan kuma yazo sallar nan zai yi ta kamar yanda aka umurce shi yazo da ita da kai khushu'i da kai nutsuwa a ciki to tabbas wannan sallar za ta mai katanga tsankanin shi saba wa ubangiji kuma te in yana ya jarraba ya gani ya kasance ba wani abin da shugulu ka shagil abin da yake mafi abin da ya shagaltar da kai illa a ce lokacin sallah yayi kuma ka zo ka yi ta kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin ta tare da nutsuwa tare da khushu'i to tabbas wannan sallah za ta katangance ka da dukkan wani alfasha da mugun aiki haka kuma sallan nan in dai rayuwar duniyar kake so kake so ka samu wadata ka samu duk wani abu wanda kake bukata na dawainiya na wannan rayuwar to wallahi ka rike sallah ubangiji yake cewa wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka yace ka imurci iyallanka da su tsayar da sallah kaga duk wanda ko zai yi umurni akan ayi abu to shi ya riga ya tsaya akan wannan abu la tanha an shay'in wa ta'ti bi mislihi bai yiwa ka ce a kai kuku aikata kaza kuma kai ka ringa aikata wannan abu kaga bai yiwa a maka biyayya akan abin da kake so ayi wajibi ne sai kai tsaye akan wannan abin sannan kai umurni a aiwatar da wannan abin to shine duk lokacin da ubangiji yake bayyana mana ka tsaya ka umurci iyallanka akan su tsayar da sallah idan suka tsayar da sallar nan la nas'aluka rizqa ba ma tambayar ka ya za a yi ka samu mu nahnu narzuquka mu zan mu arzuta ka to ubangiji ya dau alwashin shi zai arzuta ka arziki da kai wanda yake bada shi in ba Allah ba shine yake bada shi kuma shi yayi alƙawarin zai baka kuma alƙawarin ubangiji ba irin alƙawarin mu bane ba wanda muke sabawa ba to ka gani ka samu duniya haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana awwalu ma yuhasabu bihi al'abdu yawm al-qiyama as-salat harkon abin da za a ma ba wa hisabi a gobe kiyama ita ce wannan dai sallar da kake guda biyar innan da aka umurce ka daga kanzo za a tsaya a ce ku huddo takardun sallah idan aka bincika takardun sallah komi daidai za a ce to sauran ayyukan ba sai kun leƙa mai ba ku yi da shi gina aljanna amma dai da zaharin aka leƙa sallah
aka ga sallar nan fa da matsala a cikin ta, to ba abinda ba a bincika ba, komai sai an bincika maka. Misalin ka zo bariya a cikin kayan ka kunun sai aka samu abinda abinda maikwanci bai so a samu, kaga idan aka samu komun dan kadan din shi dukkan kayan ka da ka sani a cikin wannan mota sai an bincika shi, ai ba a barka ba. To haka Ubangiji zai maka ittike, komai sai an bincike. Amma dai da zaran an zo an bude sallah aka ga sallah komai daidai, to za a ce ku yi da shi gidan aljanna, wannan bawa ya sha, saboda wannan sallar ita za ta hana ka da dukkan wani alfasha da mugun aiki. Wallahi ba mu da wani gata da ya rage mana illa sallah. Ubangiji da ya tashi bayyana mana, ka koma hadisin Abdullahi bin Umar ko hadisin Umar, hadisin Malahalizi, hadisin Jibril alaihi salatu wassalam, aka tambaye shi akan rukunin musulunci, yace shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah, kuma Muhammad ma'aikin Allah ne, wannan wajibi ne, sai da wannan kilan zaka shigo cikin wannan addinin musulunci. Kaga shi kuma wannan abu ne wanda furuci ne zai yi, kai furuci, kai i'tiqadi zuciya ka ta tabbatar, sannan kai aiki da gabanka, aiki da gaban nan sai aka ce maka kai sallah, kai azumi, kai zakka, kai hajji idan ka samu dama, ka samu ikon aiwatar da aikin hajji, wanda yake da guzuri hajji ta zamanto wajibi a gare shi. Idan ka dauki wannan abubuwan guda biyar, abu ɗaya ne a cikinsu yake wajibi sai ka tsaya ka yi shi, kaga azumi da kai lokacin da in ka kai an dauke maka azumi, tsuha ya kawo maka ko rashin lafiyar da bawarka a jikinta, kaga ni an riga an dauke maka azumi kurum ce da miskini za kai, kaga ya tashi daga kanka. Zakka, baka da kuɗin da zaka hudda zakka, ta zamanto wajibi a gare ka, ba ma wannan lissahin ta amina ta gefe, kaga da azumin idan larura ta shiga, zakka idan babu halin, hajji idan babu guzurin da za a iya ɗaukar ɗawainiya a ta yi hajjin, dukkan su an sauke maka. Sallah ka taba ji aka ce maka idan baka iya ka aje, kaga baka da wani abu wanda ya kai a cikin wannan addini na musulunci, ba wani abu wanda ya kai wanda aka umurci kowa da kowa, kowa ya tsaya a kan shi, halin kana iyawa, halin baka iyawa, sai ka aiwatar in ba sallah. Masa Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan baka iya yi a tsaye fa salli qa'idan, kai sallah a zaune, in baka iya yi a zaune kai a kishin gide, in baka iya yi a kishin gide kai a rera, in baka iya yi a rera ya ce fa aume, kai ishara in a wani hali kake wannan sallar ba a far maka ita ba, to ba za ka tsaya ba, ka bata muhimmancinta ba, ka bata lokacinta, ka yi ta a cikin jama'a, ba wani gata wanda ya rage mana sama da wannan sallah. A daidai musulmi a yanzu ba wani abu wanda zaka yi wa Ubangiji sama da sallar nan, komai sai da aka samu ka in da halinka aiwatar. Amma dai sallah wannan shine abin da yake wajibi, bawa ya tsaya tsayin daka ya zo da shi gwalgwadon iyawar shi, na ce gwalgwadon iyawar shi shine yanayin yanda hali ya kama haka zaka yi ta, in baka iya yi a tsaye to kai a zaune. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a zaune, kuma kowa ya gani da yayi sallah a zaune, kuma shi yayi umurni in baka iya yi a zaune kai a kwance, in baka iya yi a kwance kai kana nuni, kana zaune ko kana kwance ko kuma baka iya yin wa'azin gwa kai kana nuni, kai ko da halin tsoro ya kama kai, ko ana fafatawa da abin abu bukan adawa lokacin sallah idan ya shiga ba a yahe maka ba, ce maka akai kai sai sallah, ana cikin halin tsoro. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka waliya'khudhu aslihatahum fa idza sa'adu falyakunu min wara'ikum waltati ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka waliya'khudhu hidrahum wa aslihatahum wadal ladina kafaru law taghfuluna an aslihatakum wa amti'atakum fayamiluna 'alaykum maylatan wahida. In a wani hali kuka samu kanku ga abokan adawa suna kallon ku, kuna kallon su, to ba a ce muku an yahe muku sallah ba, cewa akai ga yanayin yanda za ku yi sallah ta tsoho, ka kasance a gabansu, wannan zai a yi sahu guda biyu kowanne da makamin shi a hannun shi. Idan aka yi sahu guda biyu manzo Allah yana gaba zai kafarta sallah, kowa zai kafarta sallah, su wa'incan suna tsaye, su ma wa'innan suna tsaye, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi raka'a ta farko tare da sahu na farko, idan yayi ruku'i za su yi ruku'i, su wancan wanda suke sahu na baya suna cikin sallah amma dai ba za su manzo Allah ba ruku'i ba, ba za su yi shi sujada ba, wa'incan za su yi ruku'i za su yi sujada tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, idan suka taso suka neke sai su yi baya, wa'innan wanda suke bayansu kenan wanda suke sahu na biyu sai su dawo gaba, wa'inda suke sahu na farko sai su dawo baya, kowanne yana kallon abokin adawa ya dau shirin ko ta kwana da makamin shi a hannun shi, su ma wa'innan su yi sallah raka'a ɗaya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Idan suka yi sallah raka'a ɗaya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai su tashi su ciko ɗaya, wa'incin su ma su ciko, sannan a sallar siffar sallar tsoro ta zo a siga guda hudu wanda dukkan su ingantattu ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma kowace mutum yayi ta wadata su. Ala'ai muna magana akan sallah, sallah Ubangiji ya sanya mata lokuta, inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, wanda shi yake tabbatar maka bai yi wa ka sanya lokacin wannan sallah a wancan a lokacin wata sallah. Idan kai haka to ubangijin ka bai karba ba. Wajibi ne kowace sallah a jinkirta lokacin ta idan ya shiga, sannan a zo da ita a halin rangwame, halin da mutum yake cikin bulaguro a shi ne aka mai rangwame, yana iya jam'u taqdimin ko kuma jam'u ta'khirin, ko kuma lokacin da mutumin da yake aikin hajji shi ma yanda aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi jam'u ta'khirin a Muzdalifa, yayi jam'u taqdimin a Arafa, shine lokacin sallar. Misalin yana sallar azhar, lokacin ta ya shiga yana halin mai bulaguro, an bashi dama ya hada azhar da al'asar a cikin lokacin azhar, wannan shi ake kira da jam'i na taqdimi ko kuma jam'i na ta'khiri. Sallar nan ta azhar sai ya jinkirta ta, ya barta sai lokacin al'asar, idan ya shiga sai azhar in yi al'asar, wannan shi ake kira jam'u ta'khiri. Malai yake cewa ai fardan mawqutan bil kitabi, ai farilla ne wani lokaci ne wanda yake kayyadadde, kamar yadda ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul hud, wa aqimis salata tarfa'a an-nahari wa zulafan min al-layli innal hasanati yuzhibuna as-sayyi'at zalika zikra liz-zakirin. Haka wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-waqtu imma waqtu ada'in aw waqtu qada'in, yace lokacin sallah imma ya kasance lokacin yin ta ne a lokacin da ubangiji ya farlanta maka, ko kuma ya kasance lokacin ramuwa ne, kai sakaki ka bari lokacin ta ya huta, yanzu ni zakai ramuwa zakai. Ita kuma da amma ibada imma ta kasance ada'un aw qada'un, ko kayi ta a lokacin da aka umurce ka, ko kuma ta kasance maka ramuwa bayan lokacin da aka umurce ka aiwatar, baka samu ba dama aiwatar da ita dan wani uzuri. Uzurin kuma imma ya kasance uzuri ne wanda ya amshi sunan uzuri, wannan ubangiji ya yi rangwame a kan shi, ko kuma ya kasance uzuri ne na gangan ba wai tare da wani uzuri ba wanda za a iya karɓa a matsayin uzuri ba, wannan kuma wajibi ne ka tuba zuwa ga ubangijinka. Yace wa waqtul ada'i imma ikhtiyariyun wa imma daruriyun, shi kuma lokaci wanda yake zababbe na sallah imma ya kasance lokaci ne wanda yake ikhtiyari, lokaci wanda yake zababbe farkon lokacinta zuwa roƙar zuwa tsakiyar lokacinta, ko kuma ya kasance lokaci ne wanda yake daruri wanda ta zo ƙarshe, lokacin ya zo ƙarshe a lokacin nan mutum ya aiwatar da wannan sallah wanda aka umarce shi yi ta a farkon lokaci. Koma mu ga abinda malam ya kawo mana, sai mu yi bayani ko mu yi sharhi akan shi. Malam yake cewa المختار للظهر من زوال الشمس إلى آخر القامة، والمختار للعصر من القامة الأولى إلى الإسفرار، وضروريهما إلى الغروب، والمختار للمغرب قدر ما تصلى فيه بعد شروطها، والمختار للعشاء من مغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول، وضروريهما إلى طلوع الفجر. ملائكة وبياني كتوى المختار للظهر، zababban lokaci na sallah azhar, yace min zawali shamsi ila akhir alqama, shine daga rana ta karkace. Zawali shine idan rana ta kai tsakiya, idan da zaran ta dan karkace daga tsakiya, idan mutum yana da iya karhin idan da zai iya kalla zai gani ta kai tsakiya zuwa wurin medicans medivet, zaka samu rana ta kai tsakiya. Idan ta kai tsakiyar nan da zaran ta yi zawali ta karkace daga tsakiya zuwa midi ventuit, to wannan shi ne farkon lokaci na sallar azhar. Yake cewa daga wannan, daga zaran ta karkace, to lokacin sallar azhar ya riga ya shiga. Babu hira a ce a ai mu tarazzar muke sallah, musallacin mu a mun gada kullun a tarazzar muke sallah, wannan bai cikin shari'a. mutum zai ringa aiki ne da lokaci yaya duk lokacin da lokaci duk inda ya karkata to mutum zai karkata zuwa ga lokacin sallar shi ba za ka ce ba a'a mun kurum mun kaza muke yin sallah a karfe 2 muke sallah in yaya ne ya bada kurum karfe 2 zamu to wannan ho da kai sakaki akan barin lokacin sallah a harkon lokacin da duk da kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umurni a ringa sanyayawa irin rana ta kai rana irin wannan zafi da ake yi a ringa sanyayawa kenan ana iya jinkirtawa dalilin zahir rana a kai ta zuwa ga lokacin da rana za ta danyi sanyi kaga lokacin da rana za ta yi danyi sanyi zuwa karfe 2 da rabi ana iya yin ta babu wata matsala shi ma dalilin ne dalilin wannan uzurin da ya samu shine na rana ta kai rana hutawa ko yin ta zai mana wahala amma dai a yanzu wani uzuri gare mu na he mu ce he rana ta yi sanyi zaka samu masallaci gashi nan kowane masallaci da fanka kaga kowane masallaci da darhin shi kowane masallaci da shinhuda kai wani uzuri zan mu bada shi ma wancan saboda yanayin lokaci yanda ake yin sallah akan kasa ake yi shi sanya akai rangwame mutun yana iya yin sallah ya sanya geze shi ko kuma kum wannan inci hannun shi wannan ya ake wannan hannun rigar shi ya sanya ya yi shimfiɗa ya yi sujada akan shi saboda iya zahir rana amma dai mu yanzu uzurin babu shi kaga idan lokaci ya shiga kurum a tsayar da sallah lokaci yana shiga ladani yayi kiran sallah a dan ba wa mutane in rarar da za su iya shiryawa su zo masallaci a zo a yi sallah shine lokacin ta da zarar rana ta karkace daga tsakiya yace ila akhiril qama zuwa lokacin da duk abin da zaka tsayar da shi zaka samu inwa shukatun kwacin shi mutum ne a tsaye in washi kwatam kwacin shi ko kuma a ice ne a tsaye in washi kwatam kwacin shi ko biki ne ka tsaya ka tsaye da a cikin rana zaka samu in washi kwatam kwacin shi yake cewa wal muhtaru lil asri zababban lokaci na sallar asar yace min al qamatil ula da zaran an samu kwatam kwacin inwa abinda aka tsaye da a cikin rana yace ilal isfirari zuwa ga lokacin da yamma za ta yi jajaja rana tana shirin hadawa shine al-isfirara kinan wurin disuitar zuwa disuitar wani abu wannan shine lokaci wanda yake na larura na sallar al-asr sai mala yake cewa wa daruriyuhuma lokaci wanda yake na larura sallar azhar da sallar al-asr shine ila al-ghurubi shine zuwa ga fadawar rana da zaran lokacin fadawar rana yayi da rana ta fada to babu hirar lokacin babu hirar samun lokaci na larura na wannan salloli guda biyu kidan mu yi kokari mu yi su inda mutum zai samu raka'a ɗaya lakkan kamun rana ta fada to tabbas ya samu sallar al-asr a lokacin ta kamar yadda manzon mu zo hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani akan shi sai mala yake cewa wal muhtar zababban lokaci lil maghribi na sallar magriba yace qadru ma tusalla fihi ba'd shurutiha yace gulgudan abinda za a sallata na daga wani abu na daga sharadin dukkan sallar magriba kenan da zaran rana ta fada to wannan shine lokaci wanda yake zababbe na sallar magriba zuwa lokacin da za a gama sallar ta yace wal muhtar lil isha'i yace zababban lokaci na sallar isha'i yace min maghribi shafaqi zuwa ga fadawa zuwa ga wannan jajjan baccewa wannan jajjaja bayan rana ta riga ta fada shine ake kiran shi ash-shafaqul ahmar shine hammu kare wannan jajajajan idan rana ta fada idan zaka kalli yamma zaka ga wani jajajaja to wannan jajajajan haddu ya shiga kana kallon shi zuwa lokacin da ya dauki ya bace to wannan lokacin sallar isha ya riga ya shiga cewa ba za mu ce ba a ai wajibi ne sallar isha'i da sallar magriba he mun sanya musu interval awa daya a ina akai haka ba ai haka da zaran wannan jajajen ya bace to ana iya yin kiran sallah a tayar da iqama ta sallar isha wannan shine lokaci wanda yake muhtari idan da zaran an ce shafaqul ahmar ya bace to lokacin sallar isha ya shiga yace ila sulsul laylil awwal zuwa ɗayan ukkun dare na farko ɗayan ukkun dare na farko idan ka kasa dare yana yin yanzu misalin awa 11 kenan zaka kasa awa 11 so uku idan ka kasa take nan zaka samu awa nawa awa uku ko awa uku yanzu da zaran kace misalin a ce diznabdar trant rana take wannan mughibul shafaq al-ahmar yake bacewa kenan sai kai lissahi kenan zuwa lokacin 11 na dare kenan ka samu mi ka samu ko 11 da rabi ko 11 ko 10 da rabi zuwa 11 ka samu mi ka samu ɗayan ukun dare na farko wannan shine lokaci wanda yake zababbe na sallar isha'i kuma jinkirta ta akai ta zuwa ɗayan ukun dare na farko shine mafi fadala saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana amma dai saboda wata illa idan aka ce aja wa an su zasu yi barci kamar yanda Umar ya shiga gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hayya kwanta yake ce me raqadan nisa'u was-sibyan ya rasulullah ai mata da yara sun yi barci suna nan suna jiran sallah a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yahuwa yi wanka ya huto shi wanda yake bada labari yake cewa fa idha huwa yaqtur manzo Allah ya huto ga ruwa nan yana tsaho daga gashin shi alhamdu ya yi wanka ya huto kuma aka sallaci sallah sallar isha'i wannan kuma kimanin wurin ɗayan ukun dare na farko yake cewa wa daruriyuhuma ila tulufil fajr lokuta wanda suke na larura na sallar magriba da sallar isha'i shine zuwa lokacin da alfajir zai keto kenan da zarar alfajir ya keto lokacin sallah ya riga yi lokacin sallar magriba da isha na larura ya riga ya huta wannan muna karatu ne karkashin mazhabin malikiya malik yake cewa bayani akan haka wa yashhadu li hadhihi al-awqati al-ahadith al-atiya abinda suke kara tabbatar mana abinda malik ya kawo na daga wannan lokututtuka na sallah na sallolin nan yace wannan hadisi wanda zamu karanta hadisi na harku yake cewa hadisu abdullahi bin umar radiyallahu anhu hadisi abdullahi dan umar Allah kara mishi yarda hadisi ne wanda imam muslim da imam abu daud da imam ahmad suka wutar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa lalle manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yace waqtu az-zuhri idza zalati ash-shamsu lokacin sallah az-zuhr shine idan rana ta gushe daga tsakiya kenan ta karkata daga tsakiya yace wa kana zillu ar-rajlu ka quli qamatihi yace lokacin ta kuma zai wanzu har zuwa ko kuma wa kana zillu ar-rajlu ka quli qamatihi yace inuwan mutum za ta kasance kamar inuwar tsayuwar shi kamar tsayuwar shi kenan abinda aka samu misalin inuwar shi tana 1 meter sankan ko 1 meter sandis ko tsawon shi yana 1 meter sandis to haka za a samu idan aka auna inuwar shi za a samu 1 meter sandis yace malam yahduru al-asr matakar lokacin la'asar bai shiga ba yace wa waqtu al-asr yace shi kuma lokacin la'asar yace daga wannan lokacin malam tasfarra ash-shamsa matakar rana bata yi jajjaje ba na abun hadawa ba yace wa hadithu abi huraira radiyallahu anhu kuma da kai dalili na biyu hadithu abi huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi hadisi ne wanda imam al-bukhari da muslim suka wutar da shi yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yana cewa wa man adraka min al-asr raka duk wanda ya riski a sallar la'asar ko daga sallar la'asar raka'a guda daya qabla an taghruba ash-shamsu kamar rana ta fada yace faqad adraka al-asra tabbas ya samu sallar la'asar a lokacin ta a wannan shi ke tabbatar maka da zaran ka samu raka'a daya kamar rana ta fada to ka samu sallar la'asar a lokacin da sai dai lokaci ne wanda yake laruri حديثي نأكو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وان ده شيما امام مسلم يوتر شي يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال الله سيرا ده من الله اشتبت اغريش ينا تيوا ووقت صلاة المغرب لوقت صلى المغرب اذا غابت الشمس اذا رانا ترغاي تهادا kenan kaskar rana ya bace ya fada yace lokacin sallar magriba ya riga ya shiga malam yasqutu ash-shafaqu matakar wannan jajajajan da yake bin kaskar rana idan ta fada bai bace ba tunda shi yana tsayawa har zuwa lokacin da duhu ya shiga matakar bai bace ba lokacin sallar magriba ne idan ku yi bace to lokacin sallar magriba ya riga ya huta an shiga lokaci wanda yake na laruri yace wa hadithu abdullahi na uku na hudu yake cewa wali hadisi aisha radiyallahu anha hadisin aisha yarda Allah shi tabbata a gareta wanda imam an-nasa'i ya huto asalin shi yana cikin sahihai yake cewa take cewa lalle manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi qala fil isha yayi magana akan lokacin sallar isha'i yana cewa salluha fi ma baina an yaghiba ash-shafaqu ila sulusil layli yace ku sallati sallar isha
na abin da yake tsakankanin fadawar ko bacewar wannan jajajajan na rana bayan duhu ya riga ya shiga yace zuwa ga tsakiyar dare na uku sulsul layl kenan tsakiyar dare na uku tsakiyar dare a sulsul layl ɗayan ukun dare na harko kenan sai malai yake cewa wal mukhtar lis subhi zababban lokaci na sallah asuba min al fajri ila al isfari shine da zaran an ce al fajr ya keto zuwa lokacin da jajajja na rana zai bayyano lokacin da za ta fito wannan shine lokaci wanda yake zababbe na sallah asuba yace wa daruriyuhu ila tulu'i shamsi lokaci na larura na sallah asuba shine zuwa ga lokacin da rana za ta fito yace wal qada'u fil jami'i ma wara'a zalika yace ramuwa a dukkan lokutan ko a dukkan wannan salloli guda biyar wanda aka zano abin da yake koma bayan haka malai yake cewa abin da yake mana da yake bayyana mana wa yashhadu lahu hadhihi al ahadith al atiya abinda malai ya kawo abin da yake kara tabbatar mana lalle haka ne shine dalilai karkashin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisi na harko yake cewa hadisu samaratu bin jundub hadisin samara bin jundub wanda imam muslim da abu daud suka wutar da shi yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu naji manzon Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yana cewa لا يغرن احدكم نداء بلال من السحور لان هذا البياض حتى لان هذا البياض حتى يستطيره yake cewa kada kiran sallar bilal na sahur ya rube ku ku ce ai alfijir ya riga ya keto a wannan jan wannan horin yace yana iyawa ya bace wannan ne yake nuna mana alfijir da kai na ƙarya da kai na gaskiya na ƙarya shi yake fara hudawa idan ya hudo zaka ga hasken shi ba cikakke bane ba kuma kankace menene ya riga ya bace to alfijir na gaskiya shine zaka ga dukkan gabas zaka ga ta dauki haske wani sa'in zaka ga yayi ja dukkan shi yana zawwa da irin haka kuma wannan shi da ake kira da alfijir kuma zaka ga ya jima kamun ya bace wannan shine alfijir na gaskiya yace nabi kuma yake cewa hadisi Abu Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka wutar da shi yake cewa daga Annabi tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yace man adraka min as-subh rak'atan qabla an tatlu ash-shams faqad adraka as-subh duk wanda ya samu ya riski raka'a guda daya kamar rana ta hutu na daga sallah asbahi yace to tabbas ya samu sallah asba a lokacin ta haka hadisi na gaba hadisin Abdullah dan Umar hadisi ne shi ma wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka wutar da shi yake cewa annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama qala alli manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya faɗa yana cewa man nasiya salatan falyusalliha idha dhakaraha la kaffarata lahu illa dhalika yace duk wanda ya manta wata sallah to ya sallaci wannan sallah idan ya tuno da ita babu kafara a tare da shi nan sai ya kawo man nasiya wanda ya manci bai sallace ta ba a lokacin da ba to abin da yake nashi lokacin da ya tuno sai ya sallaci wannan sallah babu kafara a kanta nan da kai magana da malai ya kawo yace wal qada'u fil jami'i ma wara'a zalika abinda malai yake nihi yake cewa anna salata zuhri wal asr sallah azhar da sallan al'asr ba'da al ghurubi bayan rana ta rigayi ta fada kaga ai lokacin ta ya rigayi ya huta ai ya ce maka larurinta na azhar da al'asr shine kamun rana ta fada wannan dukkan su lokutan su ne na laruri wal maghrib wal isha ba'da tulu'i al fajr shi ta kuma magriba da isha bayan al fajr ya rigayi ya keto lokacin su na larura ya rigayi ya huta yace qada'u yace wannan yanzu su kasance ramuwa ramuwa za su kasance ba a da'i ba kinan ba aiwatar da su za ka yi a lokacin su ba ramuwa ce za su kasance maka yace wa subhi ba'da tulu'i al-fajr qada'u ita ma sallah asuba bayan rana ta riga ta huto ramuwa sunanta ba a da'i bace ba
shine ma lai ya kawo wal qada'u fil jami'i ma wara'a zalika, duk abin da yake koma bayan wannan lokutan da muka zana, lokaci wanda yake muhtari, sababban lokaci da lokaci wanda yake laruri, baka samu baka sallaci sallah ba a lokacin nan tsankanin wannan lokutan guda biyu ba, yace to wannan ba ada'i ake kiran shi ba, qada'i ake kiran shi. Yanzu ya koma rabuwa, shine malai ya kawo mana yace wa bi jami'i hadhihi al-awqat kulluha al-ahadithu al-ati qala sallallahu alayhi wa sallam fi al-qada, hadisin da muka karanta wanda manzo Allah sallallahu alayhi wa sallam ya wadi ya mana bayani akan ramuwa ta sallah, yake cewa man nasiya salatan falyusalliha idha dhakara, wanda ya bar sallah albarkacin mantuwa da yayi to zai rama wannan sallah, kenan qada'i zai yi, yace idan lokacin ta ya riga ya huta zai rama ta idan ya tuno da ita. Yace wala kaffarata laha illa dhalika, babu wata kaffara da wannan sallah take da in ba ka sallace ta ba a lokacin da ka tuno da ita ba, kuma wannan tunawa da zaran ka tuno da ita ba wani abu wanda ya kamata ka shagaltar da shi in ba rama wannan sallah ba. Da kuma mantuwa, kuma wannan mantuwa haka Allah dora wa dan adam, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yayi mantuwa a cikin sallar shi ya rab kanuwa, aka ce mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaya wannan sha'anin, yace eh, yace inda an canza wani abu yace da na ba ku labari, yace amma dai ku sani inna ma ana basharun mislukum ansa kama tansauna, lalle ni mutum ne kwata mukutun ku, ina mantuwa kamar yanda kuke mantuwa, idan nayi mantuwa fa zakkiruni, to ku tuna tasdiki. To hakan yana iya zauwa mutum yana cikin wani shagali ko wani abu ya zo ya bugi hankalin shi ya mamance ma da sallah, abu ne wanda yana iya zo maka. To idan ya zo maka, abin da yake shine da zaran ka tuno baka sallaci wannan sallah ba, to karama ta lokacin da ka tuno da ita, kuma kana iya shiga cikin halin nishadi sai ka yi tunanin ka saba sallah a wannan lokacin, dalilin wani abu da ya zo ya shiga banka baka sallace ta ba, inda ka saba sallah da ta kurme kai tunanin ka riga ka sallace ta, shi kuma da amma shaytani kullun abin da yake so ya hadi a shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, shi da amma kullun tsare shi ya za a yi shabakance ka da alkhairi, abin ne ya sadu da kai ko kamanta, to da zaran ka tuno za ka rama wannan sallah, kuma idan ka rama ta babu wata kaffara a kanka. Kaga wannan gawa ga wanda yake yayi mantuwa, ko ga wanda ya suma bai cikin hankalin shi, ko wanda ya shiga koma, dukkansu wannan suna cikin wannan hukuncin, amma dai da gangam mutum bai da wani uzuri face ya tuba zuwa ga Ubangijin shi, saboda girman zunubin ba a sanya mai wata kaffara ba, kurum wajibinka ne ka dunguma ka zo zuwa ga Ubangijinka ka tuba akan wannan babban laifi wanda ka yi wa Ubangijinka. Malam zai kawo mana hadisi wanda zai hada mana lokutan sallan nan, kamar yanda Ubangiji bai tashi ba farlanta mana sallan nan ba, sai da ko da aka farlanta wa manzanmu ko adda al'ummar shi wannan sallah, sai da aka aiko mai mala'ika Jibril ya zo a lokacin da ya dace a ko a aiwatar da kowace sallah, kuma ya shiga gaba ya yi sallah, manzan Allah ya yi sallah da irin sallar da mala'ika Jibril ya yi, sahabbai suka yi sallah da irin sallar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar. Kaga limamin limami akai, mala'ika Jibril a gaba yana sallah, manzo Allah yana kallon shi yana koyi da abin da yake aikatawa, sannan kuma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna koyi da abin da mala'ika da abin da manzon tsira da abin da Allah shi tabbata a gare shi ya kasance yana aikatawa. Hadisin Jabir da Abdullah yarda Allah shi tabbata a gare shi ya isa ya bayyana mana lokutan sallah kaco kom din su, shine yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama, hadisi ne wanda yake ingantacce yana cikin Imam Ahmad ya hutar da shi, yake Imam Nasa'i ya hutar da shi, yake Imam Tirmidhi ya hutar da shi, kin sunan ince yake cewa lalle annabi tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi, ja'ahu jibrilu alayhi salam, lalle mala'ika jibril ya zo mai, da ya zo mai fa qala lahu, sai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qum, ka tashi ya kai ma'aikin Allah, fasallihi ka sallaci wannan sallah, yace fasallal zuhura hina zalati shamsu, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci sallah azhar lokacin da rana ta gushe daga tsakiya ko ta karkata daga tsakiya, shine zawali sallan sallah azhar. Yace thumma ja'ahu al-asr, mala'ika Jibril da ya sallaci sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin ta wanda yake na harko, kaga ayini na harko, ya zo mai bayan rana ta riga ta karkace daga tsakiya, lokacin shi wanda yake zababbe, tashi mi sallah ya tashi akai sallah malaika jibril ya koma wace yace thumma jaa al-asr sannan lokacin sallar al-asr malaika jibril ya sake zuwa manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a garfa qala sai yake cewa manzo Allah qum tashi fa sallihi ka sallatin wannan sallah wanda za mu sallata yace fa sallal al-asr sai sallati ko suka sallati sallar al-asr yace hina sara zillu kulli shay'in mithluhu lokacin da inuwa komi ta kasance kwatam kwace shi yace thumma ja'ahul maghrib sannan malaika jibril yazo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin sallar magriba fa qala sai yake cewa manzo Allah qum tashi fa sallihi ka sallati wannan sallah fa sallal magriba sai manzo Allah ya sallaci sallar magriba hina wajabati shamsu lokacin da rana ta riga ta fada yace thumma ja'ahul isha sai manzo malaika jibril yazo manzo Allah lokacin sallar isha'i fa qala sai yake cewa manzo Allah qum fa sallihi tashi ka sallati wannan sallah fa sallal isha'a sai manzo Allah ya sallaci sallar isha'i hina gaba shafahu lokacin da jajaja na yamma na fadawar rana ya riga ya bace albarkatin shigar duhu bayan ya bace malaika jibril yazo suka sallaci sallar isha'i yace thumma ja'ahul fajr sannan malaika jibril yazo manzo mutsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi lokacin sallar alfajr lokacin sallar asuba fa qala sai yake cewa qum fa sallihi tashi ka sallatu wannan sallah fa sallal alfajr hina baraqul fajr aw qala sab'a alfajr lokacin da alfajr ya riga yake to suka sallaci sallar asuba kina an samu salloli guda biyar dukkansu wannan sallolin guda biyar a yini na harko malaika jibril ya zo wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a harkon lokaci yace summa ja'ahu min al-ghaddi liz-zuhri wa shagari malaika jibril sai zo wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin sallar azhar bai zo me ba lokacin da rana ta riga ta karkata daga tsakiya ba sai ya zo me a wani lokaci da qala sai yake cewa fa qala sai malaika jibril yake cewa manzo Allah qum tashi fa sallihi ka sallati wannan sallah yace fa sallal zuhra hayna sara zillu kulli shay'in mithla lokacin da inuwa komi ta kasance kwatam kwacin shi sai suka tashi suka sallaci sallar azhar yace thumma ja'ahu al-asr sannan yazo mai lokacin sallar al-asr fa qala sai yake cewa qum fa sallihi tashi ka sallati wannan sallah fa salla al-asr sai suka sallati sallah asal asr hina sara zillu kulli shay'in mithluhu lokacin da inuwa komai da komai ta zo kwatam kwacin shi summa ja'ahu al-maghrib sannan yazo mai sallar magriba yace waqtan wahidan lokaci daya ga irin wancan lokacin kenan bayan rana ta riga ta fada kenan irin yanda shi yazo mai haka yau yazo mai kenan bai canza ba wannan lokaci na magarba ba yace lam yazal anhu bai gushe ba a wurin shi ba bai gushe ba wannan lokacin a matsayin shi ba irin najiya kenan irin lokacin da rana ta fada lokacin nan washe gari ma ya zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace summa ja'ahu al-isha sannan yazo mai lokacin sallar isha'i hina zahaba nisful layli lokacin da tsaki rabin dare ya riga ya tafi aw qala sulusul layli ko kuma dayan ukkun dare na harko ya riga ya tafi malaika jibril yazo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace fa sallal isha'a sai sallati sallar isha'i thumma jaa hina asfara jiddan sannan yazo mai lokacin sallar asbahi sai yazo mai lokacin da rana ta riga yi ko wannan jajajajan na hudawar rana ya riga ya bayyanu lokacin da ya bayyanu malaika jibril yazo wa manzo masira da aminci Allah shi tabbata a gare shi fa qala sai yake ce mai qum fa sallihi tashi ka sallati wannan sallah fa sallal fajr manzo Allah sai ya sallati sallar asbahi thumma qala sai malaika jibril yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma baina hadaini alwaqtaini waqtun tsakanin wannan lokutan guda biyu to shine lokacin wannan sallah wanda ake sallata kaga a yinin harko malaika jibril ya zo mai a harkon lokaci a yini na biyu malaika jibril ya zo mai a ƙarshen lokaci da ya tashi sai ya ce mai tsakankanin harkon lokacin da ƙarshen lokacin shine lokacin wannan sallah ta azhar ta al-asr ta magriba ta isha'i ta asbahi ina fata an fahimta haka wannan Imam al-Bukhari yayi a cikin kalkashin wannan hadisi yake cewa huwa asahhu shay'in fil mawaqit idan ka dauki wannan hadisin shine mafi ingantuwar lokuta na daga sallah tsakankanin wannan lokacin zuwa wancan lokacin. Wanda yi sallah a farkon lokaci shine wanda yi ta a lokacin ta wanda yake zababbe, wanda wani uzuri ya sha gaban shi ya jinkirta ta zuwa ƙarshen lokaci, to yayi ta a cikin lokacin ta. Kamar yadda hadisi na baya wanda muka karanta, wanda Aisha take cewa manzon Allah ya ce wanda ya sallaci raka'a daya kamar rana ta fada, to tabbas ya samu sallar la'asar a cikin lokacin ta. Kaga raka'a nawa ka samu? Raka'a uku ka samu ba a cikin lokacin ta ba, wannan raka'a daya ta cece ka, ka samu sallah a cikin lokacin ta. Haka sallar asuba, da zaka zo ka kai Allahu akbar, kai ruku'i, ka taso daga ruku'i rana sai ta kudo, to ka samu sallar asuba a lokacin ta. Dai koda ba a wajen lokacin ta ne, to ta shiga cikin lokacin ta. Shi sanya lokaci wanda yake ko salloli wanda suke na farilla ba ruwanka a lokacin mudawar rana ne, bari in jinkirta he lara he ta huto tunda an hana sallah a cikin ta, a lokacin zawali ne bari in jinkirta lokuba ba ruwanka sallah ta farilla, da zaran ka tuno da ita to tashi zaka yi karamata, tashi zaka yi kaso da ita, koda barci ne ya mamaye ka, barci wanda yake ba na gangan ba. Kamar ya wakana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jinkirta ko bai samu ba sallah asuba ba sai da rana ta hudo gadangadan, hatta kai zahir rana yana bugon su sannan suka tashi. Da suka tashi yace manzon Allah, yace Bilal, ya akai muka makara bayan mun riga mun ce maka ka jinkirta zuwa lokacin sallah asuba, idan lokacin ketawa alfajir ka taɗa mu dan mu sallah. Yace wallahi manzo Allah, wanda ya kashe ka ko wanda tunda mutuwa wannan barci mutuwa ne, ba huwa alladhi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, ubangiji yake cewa shine wanda yake kashe ku da dare, yasan abinda kuke aiwatarwa da rana. Ai kanan mutuwa inji Bahaushe yace, to wanda ya kashe ka ko wanda ya sanya kai barci ni ma shine ya sanya ni barci, wanda ya kaddara maka kai barci baka tashi ba ni ma shi ya kaddara mun ne barci. Sai manzo Allah yake cewa ya hukai da mutumanka, sai yake cewa wallahi bai gushe ba, yana muni kwanta da sauran dare, yace kuro he da nishka, he da nishka ana tada. Haka kuma shi ɗan yake yi wa mutane. To shine manzo Allah yace, to ku tattare ya naku mi gaba daga wannan kwarin, saboda wannan kwarin da kai shedan nan a cikin shi. Suka yi gaba aka yi arwalla, da aka yi arwalla manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi raka'atan al-fajr, kaga duk da kasancewar rana ta riga ta hudo, manzo Allah sai da ya sallaci raka'o'in nan guda biyu na al-fajr, sannan aka yi sallar magrib, aka yi sallar al-asuba. Yake cewa zahir rana ya tada su a wannan lokacin. Kaga ga wanda barci ya ci ƙarfin shi bai tashi ba, Allah ya riga ya ɗauke mai lahin, idan ya tashi zai yi ramuwa. Haka da wanda ya manta, haka da mutumin da ya shiga suma, idan ya kasance suma, ita hukuncinta kamar fatawa ta Abdullahi bin Umar, hukuncinta ya sha bamban. Lokacin da ka shiga halin suma, to a lokacin nan za a lissafa maka yaushe ka tashi, yaushe ka hulhudu. Da shi da mahaukaci dukkan su hukuncin su daya, ba za a ce ba a'a, idan da misalin ya shiga halin suma bayan sallar azhar bai hulhudo ba sai da rana ta riga ta hwada, to kaga sallar la'asar ba ta kasance wajibi a gare shi ba, wannan ta riga ta sha. Ko da zai kasance aiki za a mai aka mai anesthesia ya huta daga cikin hankalin shi, to wannan sallolin kamun ya dawo cikin hankalin shi ba su zama wajibi a gare shi ba. Shine manzo Allah ya ce wal majnunu hatta yafika, mahaukaci har sai hankalin ya dawo. Haka suka dauki suka yi kiyasi, haka al mugma alaihi, wanda ya riga ya shiga halin suma, halin koma, shi ma wannan sallah ta riga an dauke mai alƙalami, inda zai walko yanzu kamun jajajajen nan ya riga ya bace ya harko a lokacin sallar magriba, to sallar magriban nan sai ya ramata. Kuma kai tsaye za a umarce shi, wani in bai iya arwalla a kawo mai abinda zai yi taimama, wani sallar magriba ba ka yi ta bai ita. Da kwai sakaki da muke yi khasatan masu jiya za ka gani suna sakaki game da marar lahiya akan yin sallah. In a wani hali yake addini ya ba shi rangwame ya yi sallah iya yanda zai iya, in nuni zai yi yayi nuni, amma dai sai a yi sakaki gashi nan dai in dai da hankali a tare da shi, to sallah wajibi ce a kan shi sai ya aiwatar da ita. Ku yi sakaki akan mamman zuku ya mutu da kai sallah a tare da shi. a yi kokari a yi taka tsantsan akan lokacin sallah daga ya shiga ko babu ko ba zai iya taba ruwa ba a kawo mai abin da zai yi taimama yayi taimama ko nuni ne yayi kai ko a cikin ran shi ne yayi ta dan hannun ba zai iya daga shi ba ya samu yayi sallah inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta Allah da tartabu
idan za mu tsaya a nan kasancewar lokaci duk da akwai gaba ɗaya mai mahimmanci wadda ta mun haɗa ta amma dai mu bari insha Allah Allah ya sa mu na cikin masu rai sati mai zawa sai mu ci gaba insha Allah abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan shi tambayar ka an gane karatun karshen wannan da yake cewa wal qada'u ko sai duhu ya shiga wannan ba karamin kuskure ba ne ba duhun ya shiga takan yi kamun ku karasa lokacin ta ya riga ya wuta duk da idan ka samu raka'a ɗaya ka samu sallah a cikin lokaci amma dai me ake so lokacin ta wanda yake hadisin Jabir bin Abdullah da mun karanta lokaci wanda yake muhtari zababban lokaci shine daga zarar rana ta riga ta fada shi sanya tana fadawa ladani kurum zai kiran sallah shi sanya a cikin sharadin ladani malamai suka tafi akan ba a sanya ladani sai ladanin da aka amintu da shi amini saboda bayan amini ya kasance arifun bil waqti mutum ne wanda yake ba jahili ba ya san lokaci da zaran ya kalla ko kuma a'a yana da abinda zai taimaka mai wurin sanin lokaci da zaran yayi haka ko yana da calendar ya ga lokaci ya kama kurum kiran sallah zai muku ba ruwan shi lokacin sallar wannan yaushe za ku yi sallar ku shi da maladani an sanya shi ne dan ya muku alama shaida ce akan lalle lokacin sallah ya riga ya shiga ta sanya a kullun da kai ladanan wannan DJ Alhaji Gambo kullun nake ƙara gode mai kullun in salularka in kana da application wanda yake aiki da lokaci yana fara ƙara zaka ji shi ma ya daga kiran sallah yana da calendarian shi kullun yana leƙawa a gobe lokaci zai kama a lokaci kaza zawwa zai iya zamuna yana jiran lokacin yayi kurme mu kiran sallah ana iyawa a yi kiran sallah a sanya minti 25 ba a tada iqama ba amma dai shi nashi abinda kuka amintar da ni lokacin sallah idan ya shiga mu kiran sallah da zaran lokaci ya shiga zawwa zai muku kiran sallah shi ba ruwan shi ya sarki abinda yake kanshi ke sanya yana ne daga cikin sharadin ladani ya kasance amintacce ne ko masani ne akan lokuta idan ya kasance amini ne ba zai muku kiran sallah ba lokacin da bai dace ba zai sanya ku zo masallaci ba lokacin da bai dace ba ina irin idda da yake he ladani he yayi kiran sallah sannan a san lokacin sallah lokacin bude baki yayi haka ba zai tafi ba ya zauna ba ya ce he ya sha ruwa ya kuce gari ko ai mata sannan shi ya tada muku kiran sallah a da zarar rana ta fada dan ya sanya su wanda suke cewa he duhu ya shiga cikin azumi suke saba wannan ka'idar ta su cikin azumi su ma Allah Allah suke da zarar rana ta fada zaka ga ya dinga kiran sallah to ku yi wa kanku adalci kiran sallah ko lokacin sallah da zarar rana ta riga ta fada lokacin ta ya shiga kuma a lokacin nan yana cewa Allahu akbar yana cewa la ilaha illallah da zarar an yi wannan addu'a da aka sannanta mana mi salatin annabi da neman manzon Allah wasila Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma ana karewa limami yana shiga ana iya ta da sallah kun yi sallah a farkon lokacin ta kuma yin sallah a farkon lokaci shine mafi abin da yake cancanta inda ƙarshen lokaci ne da ita za a fara malaika jibril da yazo he da yazo a harkon lokaci ya karantar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine harkon lokaci na sallah sannan yazo a ƙarshen lokaci na sallah sai ya ce mai to interval abin da yake wannan lokacin harkon ta zuwa wannan ƙarshen wannan shine lokacin sallah duk wanda zai yi sallah yayi sallah a wannan lokacin wanda ko ya manta to an riga ya an dauke mai saboda ubangiji ya riga ya dauke wa al'ummar shi al'ummar manzonmu sallallahu alaihi wasallama mantuwa da kuskure da abinda aka tilasta ta akarta rufi'a al ummati al khata wa nisyan wa mustaqridu alayhi an dauke wa al'ummata kuskure da jahilci da abinda aka tirsasa al'ummata kuskure da mantuwa da abinda aka tirsasa al'ummata akan shi Allah ta'ala na'am menene
amma wasu na nan sai fara kai sallah sai kai sallah ka ta tashi lokaci kaza lokaci ka wala shi tashi lokaci sallah ya shi shi wannan sai da ni ko
wannan bid'a ce bid'a ce bai cikin addini
ku tashi lokacin sallah a a shi a kaida da ku yi riwaya wadda ta zo wadda ni na hittahiya akan ta saboda fatawa ce ta malamai a tsarin mamu za su zamuna limami yayi kiran sallah idan ka shigo masallaci haƙƙin masallaci akan ka shine kai raka'a guda biyu gaisuwa ga masallaci idan ka zo ka gama wannan tahiyya ka gama tahiyyatul masjid raka'an nan guda biyu ka zamna inda kai tahiyyatul masjid ɗinka za a rubuta maka kamar kana cikin sallah kana jiran limami kamar kana cikin sallah
iqtaraba
abinda yake na
salatul isha
idza ra'aytumul riwayati wadda imam al-bukhari ya kawo idza ra'aytumul imam faqumu idan kuka ga limamin ku ya shigo to sai kowa ya tashi da kuri kuma riwaya wadda man su daga cikin malamai suka tai akan ta ba a tashi sai idan ladani ko limami tunda tayar da iqama ba haƙƙi bane na ladani ba haƙƙin limami ne sai dai idan ya sarai ya ba malima ya ba wa ladanin shi ya tada wannan kuma wani abu ne daban amma dai iqama haƙƙin limami ne kiran sallah shine haƙƙin ladani idan aka zo aka ce qad qamatis salatu qad qamatis salatu to a lokacin nan kowa ya meke a daidaita sau amma dai abinda ni na hitahiya akan shi fatawa shine da zaran limamin ku ya shigo masallaci kowa ya meke ya daidaita sau ladani ya tada iqama ko limami ya tada iqama kuma aka bar ta sallah a daidaita sau ayi sallah duk abinda yake koma bayan wannan to bid'a ce wanda muke kusan idan ka dauki dukkan malamma sun tsaye akan mu ai mazhabin malikiya muke imam malik ladanin shi a wancan lokacin idan yazo zai yi kiran sallah sai ya gyara murya idan wannan gyaran muryan nan da yake imam malik ya kira shi ya ce wannan bai cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ka ƙara yi hukunta ka zammi akan kai bid'a wata rana ya sake yi imam malik ya ce to daga yau ba kai ba kiran sallah a masallacin manzon Allah ya haramta min kiran sallah saboda bai cikin shari'a za ka gani idan an zo kiran sallah sai an yi ta gyara murya an zo an yi ku tashi sallah ku duka wannan bai cikin me aka wajabta mana shine kiran sallah haƙƙi ne na limami kai ma kai ne sauraron kiran sallah in ka ga dama tunda ba umarni bane wanda yake wannan al-wujub ba ka ce ka faqulu misla ma yaqulu al-imam ka kwata ka hada abinda limami yake hada sai idan ya zo hayya ala salat hayya ala falah sai ka ce la hawla wala quwwata illa billah in ka kare ka yi wa manzon musallati kuma ka yi mai wannan addu'a yace shi kuma idan ka mai wannan addu'a hallat lahu shafa'ati yawm al-qiyama ya maka lamunin ceto a gobe kiyama shine wani matsayi ne wanda manzon Allah ubangijin shi ya bashi amma dai duk da an bashi kullum kokari yake yi a taya shi da adda Allah ya tabbatar mai wannan matsayin ya bashi shine alwasila shine matsayin da ba wani wanda yake da shi a gobe kiyama in ba shi ba sallallahu alaihi wasallama ba abuga a nemi wanda zai tafi ya kama kafa zuwa ga ubangiji ayi wa al'umma ceto an rasa tun daga annabi adamu har zuwa annabi isa kowa zai kawo uzurin shi yace wallahi ubangiji yayi hushin da bai taba irin wannan hushin ba ba wanda yake isin karo ubangiji a wannan halin ba annabi isa zai ce shawara ku je zuwa ga muhammadu sallallahu alaihi wasallama azo zuwa ga manzon mu sai yace ana laha ni nake da wannan ranar ta wace ni nake da intin neman mu al'umma ce to ayi musu hisabi ni nake da wannan intin manzo Allah yake cewa zan zo gaban ubangiji din ya hushin da ubangiji yayi yace zan durkusa in yi sujada yace zan in yabe shi da wa'ansu kalmomi ni karan kai na ban san iya kalmomin ban san wani sirrin kalmomi bane ba wannan sujada da zai yi anan za a tusa mai kalmomin da zai yabi ubangiji za a ce wa tashi saltuqa washfa tushfa ka tambaya a baka da zai ce ubangiji a sanya kowa aljanna a cikin al'umma wallahi ubangiji sai yayi sai dai ga yanda ubangiji ya tsara al'amari kuma ga yanda zai tafi a ce mi ka tambaya a baka ka nemi ceton kowane ne a baka ceton shi a lokacin nan zai ce ummati ummati ya ubangiji al'ummata al'ummata al'umman nan kuma mi take bukata a mata hisabi a lokacin dan wazadul mawazin alqist liyawm alqiyamati fala tuzlam shay'un wala tuzlam nafsun shay'a in kana misqala khardalin min tawayin ka in kana misqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin Allah ya kyautata mana mun nisanci bid'a a cikin addini yin bid'a kamar mutumin ya ringa tudiya yana cewa ai manzon Allah ya yi kwangi akan sakon da Ubangiji ya umarce shi ya isar wa al'umma shi bai isar ba. Kana ganin kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sanin abin da ya dace a addini bayan ya riga ya shelanta muku shin na isar da sakon da aka umarce ni isar muku wanda suka yi ga alkhairi suka tabbatar suka ce manzon Allah ka isar kuma kai ka zo ga sabon abu kace zaka sanya shi cikin addini ka ringa ganin shi a cikin addini shine manzo Allah ya ce wa Aisha duk wanda ya kirkiri wani abu a cikin wannan addinin wanda ba mu muka karanta su ba ba mu muka yi umarni a zo da shi ba yace to fa huwa raddun amma ya rame da kayan shi ba a amsa wahala banza yayi din kudi yasa yayi wannan abin yayi aikin banza kuma yana da zanubi a gobe kiyama. Allah ya kiyaye mu da bid'a wallahi mun
san asuba maka ida
sallar wallaha tana farawa ne minti 15 zuwa 20 da zarar rana ta riga yi ta hudu. Shi dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hane mu mi sallah lokacin da rana ta hudu ba sallah ta farilla ba. Yanzu nayi bayani akan sallah ta farilla duk lokacin da ka tashi ka mance ne ko barci ne ya ci karhinka ka tuno da ita kai tsaye zaka yi ta in a wani lokaci ne. Sallah ta nafila an hane mu mi sallah a wannan lokuta ko kuma binne mamatan mu a wannan lokuta shine lokacin da rana take hudawa sai ta kai daidai kadarin rumhin daidai gulgudan goran mashi goran mashi kuma yana kaiwa meter 2 da dan kadan ko meter 2 da rabi ko meter 2 shine malamai suka kayyada shi idan rana ta hudu idan ta yi tsaye idan zaka auna daga inda daga muhudarta zuwa saman da tai ba zai kai meter 2 ba shine ka bada minti 20 zuwa minti 15 zuwa 20 a wannan lokacin kana iya tashi kai wallahaka lokacin wallaha ya riga ya shiga. Ita kuma wallaha sallah ce wadda take da dimbin falala manzo Allah yake cewa ba masu yin ta sai wanda suke al-awabi sai wanda suke neman komawa zuwa ga ubangijinsu kenan ubangijinka kullun a cikin ranka kana neman me zaka yi dan kai guzuri diddan ka tarasa da ubangi jinka kuma sallah ce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada lamani ko kai 2 ko kai 4 ko kai 6 ko kai 8 makuratarta shine 8 da kuma sallah ko kai 2 har 8 ko kuma kai 4 ka gaba guda 2 shikenan kai sallama guda 2 karshen lokacin ta shine minti 15 kamun rana ta yi zawali minti 15 kamun rana ta yi zawali minti 15 zuwa 20 kamun rana bayan rana ta riga ta huto karshen lokacin ta shine minti 15 kamar yanda naji fatawa ta Usaimin yace kana iya kaddara ta minti 15 kamun rana ta yi zawali kenan rana tana zawali a midi vences kenan minti 15 kenan kana iya daukan ta kenan midi cent kurum lokacin ta ya riga ya huta bai kamata ba kai ta ba lokacin ta ya riga ya huta minti 15 kenan kai zaka auna ka gani ya ne ne yanayin lokacin rana lokacin fadawarta wallahu ta'ala a'lam. Abin da muka karanta dai Allah ba mu dare shi kuskure da muka yi Allah gafarta mana Allah gafarta wa iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah biya mana abin da ba ma iya ba Allah iya mana yan uwa da amanna arziki na nesa da na kusa da ke bara adda amana fatan ubangiji ya biya bukatun kowa ya sanya albarka a ciki Allah mana albarka yi wa zuri'anmu albarka da yi wa abin da ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka ya yi wa sauran kwanukanmu albarka muna tawassali ga wannan zama da muka yi iyaye da amanna arziki da suka riga mai gidan gaskiya muna fatan ubangiji ya shikansu ya gafarta musu ya wasa musu a cikin kabarurrukansu ya sanya aljanna ita ce makomansu ya sake sada mu da su a cikin aljannatul firdaus da abin da rai ta kudurce na alkhairi Allah ya tabbatar mata da shi abin da yake sharri ne kuma Allah ya baddala mana da shi a cikin iyallanmu a cikin addininmu a cikin dukiyoyinmu a cikin abin da ubangiji ya arzuta mu da shi Allahumma salli ala muhammadin wa ala muhammadin kama salli تعالى ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.